Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka toh ka hui ba. Kuja maha tambaya ni keda.
Wannan shekara zan iya cewa saboda tsadan mai idan da kina kashe 20,000 a wata saboda kiji aiki a dan abun hawar da kike da shi to wannan bana abun ya kai ya ninka sai kin kai 60,000 bana dai kam ba zancen wani tare dai kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha
yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai ake
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya barkamu kuma da ganin Alhamis ta hudun karshe a shekara ta 2024 ga waɗanda suke bibiyar shirin mun fara wannan shekara ne da neman jin inda al'umma ke son ganin hukumomin kasar su sun maida hankali akai muka kuma yi alƙawarin haska fitila kan waɗansu daga cikin bangarorin idan ta kama tuni aka ce maganin mantuwa Kafin sake haska fitila kan waɗannan bangarori, bari mu tuna muku da abin da waɗanda muryar Amurka ta hira da su suka shaidawa shirin domin iyali da farkon wannan shekarar. Faro daga Najeriya, inda a farkon wannan shekarar banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan ƙasar shi ne janye farashin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi sanar bayan ɗaukar rantsuwa. Ga abin da waɗansu mata 'yan gwagwarmaya da suka haɗa da Khadija Idris da Jamila Hamisu mai iyali da kuma Abida Sani suka shaida wa wakilinmu a birnin Kano Baraka Bashir.
A wannan shekarar da muke bankwana da ita zamu ci abubuwa da dama ya faru duba da yanayin tsadar rayuwa musamman mu da muke ma'aikata dan abin da kake samu a ƙarshen wata da ka samu haka danyi dan zubin dashi kai wa iyali kai wa ƴan uwa abokan arziki abubuwa amma cikin wannan shekara zan iya cewa abun gaskiya baya yiwuwa saboda tsadan mai idan da kina kashe 20,000 a wata saboda kiji aiki a dan abun hawar da kike da shi to wannan bana abun ya kai ya ninka sai kin kai 60,000 abun ya kai ma hawar sun aje ma ababan hawan su gaskiya rayuwa ta yi tsada amma mutan haya kika ce zakiya sai kika kashe 2,000 kamar zaki je kauye a da bana dai kam ba zancen wani tare dai kawai abin da aka ringa mai da hankali shine dai a samu dai a ci a sha
kiji abin da ta faɗa shin ke tunda ke a gida kike ya menene zo ne miki ido
ina sai da siyarwa kome da zaka fita ka siyo abin da zaka siyo shi 1,000 yanzu sai kin sa 2,000 kin siya ga tsadar rayuwa komai yanzu harka ake ta abinci da abin da ka samu abinci ne abincin ma na zubin mutane da yawa ba ta yiwuwa wallahi sai dai hamdala kawai
to ya ake karewa da iyali tunda dole akwai yara tunda ai zamani ya canza idan ana rayuwa ce ta taimakakeniya ka taimaka wa mai gida ya wannan tunda hannu ɗaya kaman baya ɗaukan jinka aka ce ko
gaskiya akwai kalubale a cikin rayuwar da muke ciki yanzu sosai domin yanayin tabarbarewar tattalin arziki da aka samu ya kasance yara ƙanana yanzu an ƙara sa su tallace domin yanayin makaranta ma zaka ga ba zuwa suke yi ba sosai saboda suna tafiya neman abincin da za a ci a gida yanzu kusan su suke yi saboda iyayen mu mata da suke gida kin ga ba kowa yake aiki ba akwai masu sana'a ne a gida to a gidan ba yiwuwa take ba sai an dan dora yaran nan talla sun fita sun kawo abin da za a ci to yanayin zuwa makaranta su kin ga dole ya samu tasgaro ba sosai yanzu gaskiya yara suke zuwa makaranta ba saboda yanayin rayuwa
to mallama Jamila ke yauce ma'aikaciya kin ji abin da Abida ta ce akwai matsala ta dora wa yara tallace wanda kuma yake kawo cikas da harkar karatunsu
eh gaskiya haka ne kamar yadda ta faɗa saboda yanzu nan ma idan kika fito kika shiga lokuna saki ringa kirga tukunyar awara akan layi da tukunyar wayan fulawa kuma ƴan mata ne zaka ga suna sai da waɗannan abubuwa ba sa makaranta ke nuna alamun ba sa makaranta saboda da yawa mahaifinsu ba zai iya kawo abin da zai ishe su ba iyayensu ma su ma kuma ba su da yanda za su sai fa yaran nan sun tafi to ina ga lokacin makaranta ko da ma sun je boko to ana ciki da kullun fashi idan ma kuma an je boko ma tsirga to islamiya ba za a je ba to ma in gaya miki ma ai a zamanin nan in ce tarbiya tana haɗe da ni da kuɗi ne
tayaya ban fahimta
abin da nake nufi tarbiya tana da hada da kuɗi idan mahaifi ba zai dauka nauyin ƴaƴansa ba, alal misali a daidai abin da ya shafi auduga da yarinyarsa budurwa za ta yi amfani da shi, sabulu wanki, ƴan hoda nan da aka san mace da kwalliya da shi, to kin gani na tarbiyya yake in ba zai iya bayarwa, wannan kan sa yara ma su shiga wani yanayi. Shi yasa muke ganin abubuwa lalacewa kala-kala, musamman wannan shigowa ta zamanin nan da zan ce cewa social media, sai ki gani yara suna shiga suna abubuwa da suka ga dama sabin dan abin da saurayi zai yaudare su ya basu. To kin gani ai yana haɗe da tattalin faɗuwar rashin tattalin arziki da yake faruwa a cikin kasar.
To me zaki ce
ta wallahi har ta tuno min da wasu nan yara a bayan mutan suke wallahi ba su fi shekara 5 ba idan mangarba tai. Su suke zuwa kusa-kusa gida sai su ce dan Allah taimaka musu da abinci, sai an ba su tukuna su je su kai wa iyayensu.
To su iyayen suna menene duk da dai an san akwai matsin tattalin arziki, amma
ni kaina abin ne mamaki dai koran nan halaka na gansu a nan gida bakwai yaran abin ba dadi, kawai suka biyo ni dan Allah kina da naira 20 na ce wallahi ba kuɗi nan da kuɗi a jikina.
To yanzu ma iya
kanana
matsin tattalin arzikin nan ne ya janyo taɓarɓarewan tarbiyya kamar yadda malama Jamila take faɗa,
wallahi rashin
tukunyan awarar daga farkon layi har ƙarshe an dora.
Ita uwar anti ba ta sana'a, sannan kuma mahaifin ma ba shi da yanda zai yi. Yaran nan dai suke fitowa da mangarba da kwanan su zake gansu da fulas. Wallahi suna gida-gida na Allah a taimaka musu da abinci, idan suka je za su ci daya, ni a gaba na gani dayan kuma sai su kai wa uwar.
To su al'umma ba ta da wani rawa da za ta taka a irin waɗannan matsaloli da dai an san akwai matsi na tattalin arziki?
Wani abin
kowa yana gidan kowa.
Wani abun sai al'ummar sun furga, tunda ita uwa ba ta iya furga, kin ga yara ne ba wanda ma isan da kaina suke da can tsallake suke ba ma ƴan area na bane suke shigowa.
Abida kin
yanayin zamantakewa da ake ciki yanzu kowa kusan takai-takai ake yi, shi yasa ya kawo rashin taimakawar. Amma kin ga sabanin da in mutum yana cikin wani hali makotansa na jikin sa su suke fara taimaka masa. To amma yanzu an kai munzalin da zaki ga makotan kowa takai-takai yake yi, shi yasa zaki ga taimakon yayi karanci har sai sun dauki kwano sun yi nisa da gidansu sun nemo abin da za su ci. Amma abun babu dadi, yaran suna yawan zagayowa nan haka sosai.
To banda
kuma kinga hakan yana taba tarbiya don hadda mata a cikin su. Kinga wannan zagayawar da suke kuma da magariba gari yayi duhu, musamman yanzu da muke cikin yanayi na sanyi. Da zaran sun zagaya inda babu mutane bata gari suna nan suna yawo. Kinga kamar yanda tace sun ce mata ba na 20. Kinga sun ganta sun ce ta bata 20 za su iya ganin wannan bijin su ce ya basu. To kinga hakan ya taba tarbiya, ba kowanne ne yake da imani ba. Wani garin ya abasu din nan za a ja ra'ayinsu donin dan kuɗin da za a basu a nan za a bata wa yara tarbiya. Gaskiya matsin rayuwa da ake ciki ya kawo matsalar lalacewar tarbiya, tattalin arziki ya kawo taɓarɓarewar shi.
Ina mafita
to ai kafin mu kai ga mama fita, su ma makota su ma kuka suke ya irin wa'annan al'umma ko in ce community din, su ma bai ishe su ba. To inda ake sayan yanzu siga ake sayan shi kwano 1,400
har da
100 to amma ke zancan siga abin da za a sha sugar da shi ma babu. Wannan ya tunatar da ni kwanakin can baya akwai wata ƴa da aka ce ta mutu, uban ya zo yana ta kuka wai saboda rashin abinci, washi ne yara suka dau azumi yau su yi goba har yarinya ta mutu. To ina al'umma? To al'umma ma ya kamata koyaya ne musamman mu saka zuciya mu cewa ba sai ka bada mai yawa ba. Idan a duk a cikin unguwanni kowane gida zai fidda kwano daya, ba bara gowon abincin ƴaƴanka ba fa. Lafiyayye kamar yadda ka ci ka fidda kwano daya ka ba almaji, ina ji za a samu sauƙin rayuwa. To amma rashin taimako ko tattalin arziki ya sa mutane sun zama marowata. Kowa kawai kafa-kafa yake iyakacin nasa. Amma dai ne mafita da nake ganin to gwamnati ya kamata fa ta shigo.
To kaɗan kenan daga cikin ɗimbin matsalolin da suke hana ruwa gudu da kuma ci gaban iyali a Najeriya da waɗannan mata ke neman ganin ɗaiɗaikun jama'a da kuma gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun shawo kai. Batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai cikin shirin bi'iznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilai mu Baraka Bashir da dukkan wakilai da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekarar. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi jamhuriyar Niger. Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayi.